daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 41 da 31 da kuma 25 a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar View Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar Tanjar sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu dare da fatan an wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kina gogon Ghana karfe 3:30 na yamma a nan Washington DC A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani mahari dauke da adda ya farma wata makarantar primary a Maiduguri.
Wannan samun information a gefe gefe wani siyara sun gurbe wani siyara to ka ala na ala ne wasu ne saboda an tattaro su da
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan matakai ya kamata a rika dauka wajen samar da kariya ga makarantu? Lambar da za ku kira ita ce 2022055655 kada a manta. Sai an saka alama kari wato plus sannan sai a jiro lambar sannan muna dauke da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya
Masauraro assalamu alaikum A cikin satukan nan shugaban Amurka Donald Trump na iya bayyana sunan daraktan hukumar leken asiri ta kasa wato CIA Mike Pompeo da mai gurbin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson kamar da rahoton wasu kafafan yada labarai ke rawaito manyan jami'an gwamnati na fadi a yau Alhamis kafafan yada labaran Amurka da dama ne suka rawaito cewa an dade ana tunanin garan bawul din manyan jami'an tsaro na kasa amma ba a fayyace matakin da Trump ya dauka ba Yayin da aka tambayi Trump game da makomar Tillerson a wata gajeriyar tattaunawa da manema labarai a White House ya ce yana nan Rex yana nan shugaban bai wani karin bayani ba White House ta nuna rahoton maganar Tillerson ba wata magana ce mai muhimmanci ba mai magana da yawun White House Sarah Huckabee Sanders ta ce kamar yadda shugaban kasa ya faɗa babu wata sanarwa akan al'amarin a wannan lokacin Sakatare Tillerson zai ci gaba da jagorantar ma'aikatar harkokin wajen Amurka sannan baki ɗaya ma'aikatan gwamnatin Trump sun mai da kai ne akan nasarar da gwamnatin shugaba Trump ta samu a shekarar farko rahotanni na nuna cewa akwai shirin dan majalisar dattijai na Arkansas Tom Cotton bai goyen bayan Trump akan harkokin tsaron kasa shi zai mai gurbin Pompeo a matsayin shugaban CIA
ministan sadarwar Kamaru Isa Chiroma ya ce mutane dauke da makamai sun kaiwa jirin gwanan motocin sojoji da aka aika daga Yaounde domin wanzar da zaman lafiya hari harin ya auku ne a kudu maso yammacin garin Manfi a safiyar ranar 29 ga watan Nuwamba inda suka kashe sojoji hudu wani soja guda da ya ji mummunan rauni ya tsira daga harin haka kuma maharan sun sace makamai masu dimbin yawa Hari na biyu kuwa ya auku ne a Iyomojok wanda bai da nisa daga Manfi a safiyar Alhamis wanda ya sanadiyar mutuwar ɗan sanda biyar da sojoji guda ɗaya. Chiroma ya tabbatar da cewa kungiyar masu fafutukar samun ƴanci a kamar ne suka dauki alhakin wannan danyen aiki. Chiroma ya ƙara da cewa shugaban ƙasar wato Paul Biya ya aika da dakarun soji masu yawa a yankin domin tabbatar da zaman lafiya da kuma gano waɗanda suka kai wannan hari. Yace gwamnati na buƙatar mutane da su bada kowane irin bayani da zai yi sanadiyar kame waɗanda suka kai wannan hari.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen faɗaɗa shirye-shiryen daɗaɗawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. Shugabannin Afirka da Tarayyar Turai sun fara wani taron koli jiya a Laraba kan batun 'yanci rani, batu da ya janyo hankali sosai. Tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar 'yanci rani daga kasashen Afirka ta yamma ana cinikinsu a zaman bayi a Libya, wanda ya janyo tofin alawadai a faɗin duniya. Da yake magana kan wannan batu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce abin takaici ne ganin 'yan Najeriya a bidiyon ana cinikinsu a kan su lalla kamar awaki a Libya. Najeriya ta faɗa da shafinta na Twitter cewa 'yan Najeriya 242 sun koma ƙasar daga Libya a ranar Talata, kuma fiye da 'yan ƙasar 4,000 da suka makale a Libya ne suka koma gida a bana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce shugabannin Majalisar Dinkin Duniya da Tarayyar Turai da takwarorinsu na Afirka ciki har da Libya suna tattaunawa kan hanyoyin da za su bi su hana masu fasa kwarin mutane da za su hada da matakan soji da jami'an tsaro domin gano salsalar waɗannan kungiyoyi.
Korea ta Arewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban ƙasar Kim Jong-un yayin da yake kallon harbin makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira ICBM a takaice da Turanci. Watanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri daga arewacin babban birnin ƙasar na Pyongyang. Sabon makamin ya yi tafiya kilomita 4,500 wanda ya ninka har 10 wato haso 10 inda tashar binciken da ke sararin samaniya kuma ya yi tafiyar kilomita 1,000 kamin ya fada cikin tekun Japan ta gabashin makudin Korea. Duk da shakkun da masu fashin baki suka yi kan kwari da tasirin makamin, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargadi jiya Laraba cewa gwajin makamin mai linzami na baya-bayan nan ya kara tura duniya kusa da fadawa yaki ba nisan tata daga fitinar ba. Hakanan ta yi kira ga kasashen da ke Majalisar Dinkin Duniya su yanke hujjar jakadanci da Koriya ta Arewa. Jakadiyar Haley ta ce shugaba Trump ya fadawa takwaransa na China Xi Jinping ta waya tarho a jiya Laraba cewa lokaci ya yi da China za ta dakatar da duk jigila ko sayarwa Koriya ta Arewa mai. Da yake magana kan gwajin makamin a jiya Laraba ta shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka Donald Trump ya alkawarin kakabawa gwamnatin ta Pyongyang wacce ta zama sanayar warita kunkumai a wato na kai tsaye ba tare da gudunmuwar wani wata ƙasa ba. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karan farko shirin tattaki daga bakara kida na Boko Haram da muryar Amurka ta shirya ya isa jamhuriyar Nijar inda aka fara haska shi a jihar Maradi. A wannan rahoto da wakilinmu Shu'aibu Mani ya aika mana, babban editor a sashin Hausa na muryar Amurka Ali Mustafa Sokoto ya fara da wannan jawabi.
Wato shiri ne na musamman da yake nuna jajircewa ta mutane da jarabar da Allah yake jarabta su da shi, da kuma musamman nuna mutane cewa duk abin da ake takamaimci a musulunci ne ƙarya ne, ba musulunci bane, ƙarya ne. Ya za ka yi ka ce kana musulunci ka je cikin masallaci da asuba wani yana sallah asuba ya ce Allahu akbar, kai ma ka ce Allahu akbar ka kashe shi ka ce ko musulunci kake. Na san aikin mu na kafofin watsa labarai guda uku ne: ilmantarwa, nishadantarwa da wayar da kai, su ne babban ayyukanmu.
Gwamnan jihar Maradi Malam Zakaru Umar ya jagoranci bikin nuna wannan bidiyo. Gwamnan jihar ya bayyana albarkacin bakin shi akai.
Sai ce to mun fata wannan abin da muka gani da muka ji ya amfane mu ya kawo canji cikin rayuwarmu.
Mutane da dama suka hallara domin ganin wannan bidiyo a otel Jangwarzo. Gama abin da suke cewa,
ni ne Alhaji Hassan Sawai mai sai da karfe nan kadro Maradi. Muna ganin wannan abu da ya faru mun ji takaici sosai ga film da muka gani.
Ina da mu sai wakilin mutanen karkara, wallahi ma ya bani mamaki wannan abu kwarai. Da da muke jin shi hayo gashi mun gani shi, jama'a ne sun shawo ya kwarai, ya kai mutuka. Allah ƙara sa mata ruwa ta kare har abada.
Shaibu Mani daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, torotani daga unguwar Jabi da ke karamar hukumar kwaye kusar da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya na cewa wani mahari ya furma wata makarantar firamare da adda inda ya halaka ɗalibai uku. Wakilin Haruna Dodo Biyu ya zanta ta wayar tarho da wani da ya shaida wannan harin, wanda kuma ya nemi a sake sunansa. Ga yadda ta tuna wasu ta kaya.
Wani ya fito ne daga gefen gari, gefe kamar makarantar yana iyaka da gefen gari, to akwai kofa kuma ta baya. To da ya shigo sai ni so class, to da ya nufi class sai ya samu yara sai sun waje jirba kansu da adda.
To da adda ya shigo makaranta?
Eh, da adda ya shigo makaranta. To kafin an ka tsako ta malama kuma tana bakin class sai ta taho, tana tahowa sai ni sai ta zai sare ta. Sai ta dago hannu sai ta sare hannu ta. Already yanzu malamai ta mata na
yanzu kamar yara nawa ne wanda ya ji ma rauni duk?
A yara biyu sun mutu.
Uku ne ne aka ji rauni, da ba su uku ne?
Wanda ka ji rauni yare zara kan tantancewa, amma akwai guda uku a ƙasa.
Guda nawa ne suka mutu?
Guda biyu ne suka mutu.
Sannan kuma guda nawa ne suke da rauni yanzu haka?
wanda suke rauni haka guda biyu amma ku san shi gaskiya wanda suke kasa
wanda suke kasa ban gane ba wanda aka jiwa rauni
ta san in plan kattance wanda suke yanzu sun gudu ai
haka
yawa wanda aka samu yanzu wanda suka ji rauni din guda uku amma muna samun information a gefe wani siyara sun gurde yawan siyara to ka alana alana yau shi ne saboda a tattaro su a ga aikiti ne gabo domin ni da mama ne makaranta ne
to kamar wani mutumin shi dan gari ne ko kuma bako ne
a takaice dai ana cewa Fulani ne
ba dan gari bane ba dan cikin gari
bane ba bako ne
kuma ana mun kamar da wane gari game da shi ko kuma alamun lafiyar sa lau
to gaskiya akwai alamun kawai irin da shi godon yana kabbara su sai yara guda uku
guda biyu da take sun mutu
guda biyu a takaice sun mutu yanzu ma mun sada daga janaizo
an kama shi ne ko ya aka yi
yanzu haka an kama shi yana hana security
to Allah ya kyauta wani dan garin kwaye kusar kenan a jihar Borno kokarin da Harunan yayi domin jin tabakin kakakin rundunar yan sandan jihar Borno Victor Isoku ya cutura to kan wannan mutumin ki su ku kira ku bayyana ra'ayinku shin waɗannan matakai ya kamata a dauka wajen samar da cikakkiyar kariya ga makarantu kafin mu bude layukan namu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko daga jihar Kaduna ne. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya aiki?
Alhamdulillah.
Kana magana da Alhaji Ruwa Sibu Kullube daga nan gadda zo karamin kuma daga jihar Kaduna.
To madalla Alhaji muna jin ka menene ra'ayinka?
Ni ra'ayi da ka gane ko? Ya kamata su ma mutane su zama jami'an tsaro na kansu. Da tashin sai ba kama jami'an tsaro kamar ba wasu ba jami'an tsaro da kula da rayuwarsu ba su ma su kula da rayuwarsu saboda mutane da irin su masu shigo a cikin aikata wannan abu ni ra'ayi na shi ne su ma jama'a su sai mu kama jami'an tsaro Allah tsare mu
to amin madalla mun gode muna jihar ta Kaduna har yanzu wane ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maulalo barka da gari barka da yamma
wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da yi alhaji ya amun
lafiya da alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
madalla muna jin ka alhaji
to alhamdulillah idan muka dauki wannan batu gaskiya batu ne mai mutukar muhimmanci ya kamata a ce su kansu al'umma na unguwanni su rika kasancewa idan akwai makaranta a unguwanni su rika dan kafa wannan society din jama'a wanda za su tallafa su kansu irin wannan makarantu kuma ita kanta gwamnati gaskiya dole sai ta jajirce akan tabbatar da tsaro a makarantu dan idan ba haka ba akwai matsaloli ya kamata a ce gaskiya kaman gate akan kasance gate makaranta akwai yan sanda ko sojoji wanda za su kula da wannan makaranta ko kuma ba za a samu wannan ba samu ɗan bujilanta wanda za a gwamnati za ta daga san musu wani abu domin su rika zama a kodiyaushe suna zama a gurin nan to idan aka yi haka za a samu ci gaba kuma za a gurin tare a tsira tare babu lalo ne maka fatan alkari a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to mu ma haka Alhaji Musa mun gode kware kuma muna jihar ta Kaduna ne har ila yau wane ne kan layi
to Mamun Lalo barka da aiki kuma barkanka da dawowa aikin safiya
yauwa barka da Malam Murtala
yauwa sunana Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
madalla muna jin ka malam mutula
to madalla to gaskiya magana ɗaya zan yi shine cewa magana ta gaskiya muna bai malam Muhammadu Buhari shawara kai ya gama shekarun da zai amulki ya kamata muna da al'umma kalla kusan miliyan 200 a dauki security sai sun kai kusan miliyan 50 a kasar nan magana ta gaskiya duk shekara ya kamata a dinga recruiting karancin security ne ma Mamun Lalo kowanne fanni ba fannin makaranta ba kowanne fanni zaka ga ana dan samu amma security ya wadata kamar irin kasar Masar da ake janjina mata wajen yawan security to gaskiya za mu samu saukin tadanci haka da fatan za a tashi lafiya
kamar Allah mun gode a Murtala daga Kaduna mun samu sarki da Abuja wane ne akan layi daga Abuja
Yusuf Abdullahi ne dan mutan miyan yako
yawo to muna jin ka Mallam Yusuf
gaskiya matsalar tsaro mu ma fara hula muna da matsala saboda gaskiya mutane suna kula da wani abu wanda yanzu in kaga wani laifi ka taimaka ma gwamnati ka gaya musu to karshen da yan sandan nan da ka gaya ba su za su yace su za su gaya mutumin nan wanda yake da laifin nan in ya escape sai a ce me tsakanin ka da wani
amma malam yusuf irin wannan kaman dizargi ne ake yi ana cewa su yan sandan sukan zagaya su je su fada ma su wadancan din
wallahi yan sanda sun yi muguwar lalacewa wanda kai ina jin mu da muke talaka ba mu da yanci mu muka sani saboda yanzu hakan nan Abujan nan ba karamin hadari muke cikin shi ba kaso ka kana yi akwai wasu ma'aikata na nan sun rena ka sai su bi a kama gaya ce bilin ka 50,000 sai kalan ji an kama wani aboki na kawai aka zo aka ce wai yana sato mota mutum wannan wallahi ko ke ce bai iya ba kai waya ya an ka bashi ba ni nake rubuta mai suna a sunan waya
to madalla mun gode a Mallam Yusuf daga Abuja bari mu garzaya zuwa Katsina a kan layi wato wani ne kan layi
Alhaji Abashe ne mai addu'a
to Alhaji Abashe muna jin ka
ina muku barka da aiki
an wuni lafiya
lafiya lau alhamdulillah
kuma
gaskiya ina barin yau ne na kusan shekara guda ina ta neman kama ku kullum sai in duka wannan lamba amma ban da samu
Allah sarki yau gashi ka samu nasara ka same mu
gaskiya to na yi barin ciki kuma Allah taimaka Allah tsara mana abin nan alhamdulillah
mu ne da godiya Alhaji Abashi daga Katsina mun gode kwarai yanzu bari mu je a Ibadan jiha Oyo a can kudu maso yammacin Najeriya wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam
sunana Malam Dan TBP mazauni nan kara a cikin kada su biko Aldi
yawa to muna jinka
ina kira ga sauran mu kwarhulla mu taimaka mu jami'an tsaro saboda duk gaba dai irin sanin da mun kai nada jami'an tsaro idan ka nufashe shi da wani bayani kamar kai ba za a tsare ka ba yanzu an gyara gaskiya an gyara sosai yanzu idan ka ga wani abu kana kwarhulla wanda zai cuta mu wani kai kokari ka sami jami'in tsaro ka sheda mishi a doki mataki nan take assalamu alaikum sunana Malam Dan TBP bazauni kada ake nagode Allah ya saka alheri
amin mune da godiya kwarai to sai jihar Jigawa wane ne akan layi
kana magana da Ma'azi Yalo jarumawan garki Jigawa state
to Ma'azi Yalo muna jinka
ya kokari a aiki
alhamdulillah sai godiya menene ra'ayinka
ra'ayina wannan abubuwan bature kuke muna munna akan abubuwan da kuke kuma ubangiji Allah ya kara mu karfin gwiwa ne magana Ma'aziyo ne jaruma hangarki nagode akai Allah tun ba ku ta mu Allah da yawa dukkan na
kawo to muna godiya kwarai
inda da kuke gabatar
Malam Ma'azu
gabatar wato na so a ce na samu gabatar da ni ma ra'ayina da kare na samu ina fatan dai Allah ta yi kula da
shi to madalla
mun
gode Malam Ma'azu Yalo daga jihar Jigawa lambar da za a kira ita ce 2025655 amma kada a manta sai an sa alama ƙari wato plus sai a jiro lambar ga kira mu samu daga Nasarawa ne akan layi
ni ne dogo na uwa le malafa
to a Malam to dogo muna jinka
ya kamata a yi bincike sosai akan mutanen custom din nan
muna batu ne kan yadda za a samar da tsaro a makarantu musamman ma na primary
okay
Malam Dogo
abin da ya kamata a yi a ebi ma'aikata sosai kamun nan su yi na gode
to madalla mun gode ga kira daga jihar Kano mun samu wane ne kamar ku anu alaikum salam
to kana tare da Umar Officer Unguwa Offline mai fata daga Amina Jihar Kano Jihar Kano abinda za a kawo wannan matsala irin ta tsaro a nan makarantun mu kamata ya sa irin shingaye nan da ake sa na karafuna duk mutumin da ya shigo a sa masu gadi a daga masa a gani a sa irin drum din da muke gani cewa jami'an tsaro suna kare kansu kuma dole ne a samu masu gadi dole zai shiga ai shigar da ke a tambarci me zai a cikin wannan ina ganin aka bi irin wannan za a samu yiwuwar kare hadira irin nauna na tsaro wannan shine a takaice suna na Umar Officer Unguwa Kullahi mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kano wato kanan Dabo na ke cewa mu kwana lafiya
to mun gode a Malam Umar daga jihar Kano bari mu je Gombe wane ne akan layi
barka da warhaka
yawa barka da yamma
an wani lafiya
lafiya kalaudawa muke magana
da Yahuza mai nabati Gombe
so Yahuza muna jinka
ni shawari na gaskiya ina roƙon gwamnati ta taimaka su mutane da ake so su taimaka da tsaro to su ba sai an taimaka musu bai wa a ce mutum yana zama kullun a guri a ce ba a taimaka musu ba daukan salari ba wani abu ba kuma za a taimaka mishi da shi to gwamnati ya kamata ta leka ta gani wanda za su taimaka talakawa sare ƴaƴansu nan to sai ba an taimaka musu
to malam Yahuza da jawabin ka na karshe muka kawo wato karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda suke niyan kiran ma ba su same mu ba yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
zaɓi 'yan wasa bakwai da suka taka rawar gani a Najeriya domin takarar lambar karramawa ta sha'anin wasanni ta ƙasar bikin karramawar wanda za a soma karo na farko a tarihi zai gudana ne ranar Asabar mai zuwa a birnin Eko wata sanarwa da shugaban kwamitin lambar karramawar Prince Isidore Oduwa ya rattabawa hannu ta ce 'yan takarar sun haɗa da zaratan 'yan wasan ƙwallon Super Eagles Mikel Obi Victor Moses Obafemi Martins Kal Ikeme da Ikechukwu Ezenwa haka ma a jerin sunayen akwai yar kwallon Najeriya a bangaren mata Asisat Oshiwala da kuma dan kwallon tebur Aruna Kwadiri a halin da ake ciki kuma Najeriya ta ce san ba ta da wani fargaba ko haufi a shigar ta gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta badiya kasar Rasha duk kuwa da tana sa ran fitowa a rukuni mai zafi na gasar a gobe Juma'a ne za a shata jadawalin rukunonin gasar a birnin Moscow to amma mai horar da yan wasan kasar Janet Rowe ya ce shi da 'yan wasansa ba sa tsoron kowa a duk rukunin da suka fada a farkon wannan makon ne hukumar kwallon Najeriya ta tsawaita kontragin ro da wasu shekaru biyu bayan da ya shugabanci kasar ta sami gurbi a gasar ta cin kofin duniya Najeriya ta kammala dukkanin wasanninta na neman gurbi a gasar ba tare da an doke ta ba yayin da kuma a wani wasan sada zumunci ta doke kasar Argentina da ci 4-2 a Ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya ce san ba shi da kudirin sayar da zaratan 'yan wasansa Alexis Sanchez da Mesut Ozil a budewar kasuwar 'yan wasa a watan Janairu mai zuwa duk da kasancewar kontragin 'yan wasan biyu zai kare ne a karshen wannan kakar wasannin kuma tuni da aka yi ta danganta su da komawa wasu kungiyoyin to amma Wenger ya ce su ba na sayarwa bane shahararriyar 'yar wasan tennis ta kasar Amurka Venus Williams ta musanta duk rade-raden da ake yi na cewa tana da shirin yin murabus nan ba da dadewa ba Venus yar shekaru 37 ta sami nasara sosai a wannan shekarar saboda ba kanwarta Serena Williams wace ta dauki hutun goyon ciki da aihuwa Murtala Faruk sanyinna muryar Amurka a tabbato Nigeria
ga wata sanarwa daga gwamnatin Amurka a wata alama daban na kokarin Amurka dangane da tallafawa kasashen nahiyar Afirka yaki da ta'addanci za a bada tukuicin dalar Amurka miliyan 5 ga duk wanda ke da bayani akan manyan shugabannin ƴan kungiyar dake da alaka da Al-Qaida mai cibiya a Somalia Harakat Shabab Al-Mujahidin ko Al-Shabab kungiyar da aka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje tun shekarar 2008 na ta yaki da gwamnatin Somalia ta kai harhara daban-daban a Kenya ita ce ke da alhakin mutuwar dubban Somaliyawa fararen hula ƴan kungiyoyi masu fafutukar zaman lafiya ma'aikatan bada tallafi na ƙasa da ƙasa ƴan jarida da ƴan farar hula tare da dakarun haɗin kan ƙasashen Afirka masu wanzar da zaman lafiya da ke taimako domin dawo da kwanciyar hankali da ci gaban yankin. A ƙarƙashin ayyana ƙungiya a matsayin ta'addanci, Amurka ta bullo da hanyoyin daƙile hanyoyin da 'yan ta'addan ke shigowa ko fitar da kuɗi. Amurka ta toshe dukiyoyinsu tare da haramta ma'amala tsakanin 'yan ƙasar Amurka da 'yan ta'adda. Amurka ta shirya ba da tukuici ga duk wanda yake da bayani akan wuraren da biyar daga cikin shugabannin suke. Amurka za ta ba da tukuicin na dala miliyan 5 akan kowane ɗaya daga cikin shugabannin da ake neman inda suke, duk wanda yake da masaniya ko bayani akan wurin da Fawad Muhammad Khalaf, dan asalin ƙasar Somalia da Sweden, wanda aka fi sani da Fawad Shwangala, Bashir Muhammad Mahmud, kwamandan Al-Shabab da ake tunanin an haife shi a shekarar 1979 ko 1982, da kuma Mukhtar Robo, dan shekarar 43, wanda yayi aiki a matsayin kakakin Al-Shabab kuma yana dauke da fasfo din kasar Eritrea. Tukuici har na miliyan 3 za a baiwa duk wanda ya san inda Abdullahi Yare yake, shugaban 'yan jarida na Al-Shabab da kuma shugaban jin kwakwab na kungiyar Zakariya Ismail Ahmed Hersi, wanda aka fi sani da Zaki Modobe, wanda ya mika kansa ga 'yan sandan Somalia a watan Disambar shekarar 2014. Amurka ta tabbatar da cewa za a yi bincike akan duk wani bayanin sirri tare da kare wanda ya ba da bayanin. Idan ta kama, a sake masa wuri. Amurka za ta sauya masa wurin zama. Idan kuna da bayani akan waɗannan mutanen, ku nemi ofishin tsaro mafi kusa da ke ofishin jakadancin Amurka a yankinku, ko a layin rubutu na yanar gizo mai adireshin www.rewardsforjustice.net, ko a rubuta saƙon email a info@rewardsforjustice.net. A arewacin Amurka kuma, ku kira lamba 1-800-877-3-2-7. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
A cikin satukan nan, shugaban Amurka Donald Trump na iya bayyana sunan daraktan hukumar leken asiri ta ƙasa, wato CIA, Mike Pompeo, da mai gurbin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, kamar da rahoton wasu kafafen yada labarai ke rawaito manyan jami'an gwamnati na faɗi a yau Alhamis. Kafafen yada labaran Amurka da dama ne suka rawaito cewa an dade ana tunanin garan bawul din manyan jami'an tsaro na ƙasa, amma ba a fayyace matakin da Trump ya dauka ba. Yayin da aka tambayi Trump game da makomar Tillerson a wata gajeriyar tattaunawa da manema labarai a White House, ya ce yana nan, Rex yana nan, shugaban bai yi wani ƙarin bayani ba. Ministan sadarwar Kamaru Isa Chiroma ya ce mutane dauke da makamai sun kai wa jerin gwanin motocin sojoji da aka aika daga Yaounde domin wanzar da zaman lafiya hari a kudu maso yammacin garin Mampi a safiyar ranar 29 ga watan Nuwamba, inda suka kashe sojoji hudu. Wani soja guda da ya ji mummunan rauni ya tsira daga harin, haka kuma maharan sun sace makamai masu dimbin yawa. Hari na biyu kuwa ya afku ne a garin Yumujok, wanda bai da nisa daga Mampi a safiyar Alhamis, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda 5 da soja guda. Chiroma ya tabbatar da cewar kungiyar masu fafutukar samun 'yanci a yankin da ake magana da Ingilishi baki 'yan kamaru ne suka dauki alhakin wannan danyen aiki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen fada da shirye-shiryen daɗaɗa al'umma a ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa.
To masu sauraro, mu fa nan karfe 4 na yamma a birnin Washington DC, kuma da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya tsaya ni gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada mana shi shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Mr. Skip Siska. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.